أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ɗan uwa musulmi, muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala, mai kowa mai komi, cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya ba mu ikon sabke wannan farali na asuba a cikin jam'i. Da fata Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan da ke ciki, kuma Allah subhanahu wataala ya ƙarfafe mu a kai da mu da 'ya'yanmu gabaki ɗaya, kuma ya inganta mana rayuwarsu, ya tarbiyyanta mana da su tarbiyya ta addinin musulunci. A yau muna safiyar Talata 29 ga watan Sha'aban, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana 1447, wanda ya daidai da 17 ga watan 2 na shekara 2026 miladiya. Kamar yadda muka ce, insha Allah darussanmu na Ramadan, mun fara shirin darasinmu na Ramadan jiya, mun samu darasin farko, yau insha Allah za mu samu darasi na biyu. Kuma kamar yadda aka ce, ƴan uwa, yau shine 29 ga watan Sha'aban, kenan yau shine duba na farko a kokari sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ayi kokari a samu ladan wannan sunna, kuma in Allah ya sa an ganshi, kuma a cike da addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, addu'a da makaranta. Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman bil yumni bil amni wal iman. Saboda haka ayi kokari, maza mu da mata duk gabaki daya sunna ne kenan, dubo farko a diba. In Allah ya sa an gani fa ni'ima, in ba gani ba kuma fa akmilu iddat salasina, Allah tabbatar mana da alheri. Insha Allah yau darasinmu shine a darasin sani, darasi na biyu daga cikin waɗannan darussa, da insha Allah in Allah kaddara da ram da lafiya za mu ci gaba da yin su har ƙarshen Ramadan. Darasi na biyu shine ma za a jibu alaika fi sawmi Ramadan. Dan uwana, ƴar uwata, me ya kamata, me yake wajibi a kanmu game da wannan azumi na watan Ramadan? Domin shi dai azumin watan Ramadan ibada ce mai girma ga kowane musulmi. Ya kamata musulmi ya himmatu da shi matuƙar himmatuwa. Yana daga cikin abubuwan da yake wajibi a kan musulmi na wannan azumi na Ramadan da dukkan wani azumi na wajibi, ma'ana addu'a. Yana daga cikin abubuwa na wajibi da yake kan musulmi na miji ko mace game da wannan azumi na Ramadan, da kuma dukkan wani azumi na wajibi. Kamar haka, abubuwa kamar haka. ba na azumi na wajibi muka ce ba azumi na nafila ba na farko an yubayta niyyati siyam min al-layl abin da yake akan musulmi na wajibi na farko shine in Allah ya sanya an ce an ga watan azumi to wajibi ne musulmi namiji ko mace ya kwana da niyyar azumi shine yubayta siyam min al-layl ana yin niyyar azumi tun cikin dare azumin wajibi daban yake da azumin nafila shi azumi na wajibi na Ramadan to sai an kwana da niyya da cikin dare koda wani bangare ne na cikin dare a farkon dare ne aka ce an ganshi to sai ka dauki niyya a tsakiyar dare ne dau niyya a ƙarshen dare ne gab da ƙarshen sa bai fita ba ne to sai an yi niyya ita niyya wajibi a yi ta cikin dare ake yin ta saboda haka mu sani ɗan uwa musulmi mazan mu da mata wajibi ne mutum ya kwana da niyyar azumi na watan Ramadan da dukkan wani azumi na wajibi da dukkan wani azumi na wajibi kuma ko da mutum zai ci abinci da daddare ya ce sahur ne to wajibi ne dai sai kai niyya da daddare ta wannan azumin cewa gobe zan tashi da azumi na farali azumi na wajiba saboda haka kenan mutum ya kwana da niyya wannan kuma dalili daga annabi mai tsira da amincin Allah su tabbata a hadgare shi hadisi ne ingantacce sahihi da Imam Nisa'i ya fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yubayyit as-siyam min al-layl fala siyam lahu manzon Allah ya ce duk mutumin da bai kwana da niyyar azumi ba to bai da azumi saboda haka wajibi ne mutum ya kwana da niyyar azumi inda alal misali mutum zai kwanta cikin dare bai san an ga wata ba sai can ƙarshen dare ya saba tashi ya tashi ya yi nafilfili saboda haka ya tashi sai ji labarin ana cewa a lokacin sahur ma ce a an ga azumi to a lokacin sai ya kulla niyya saboda haka mu sani wannan shine abin da yake wajibi kuma sa'an nan kamar yadda yazo a cikin hadisin malami suke cewa an fi so kuma kowanne azumin mana dukkan kwanakin na Ramadan to kullum mutum ya dinga kulla niyya da daddare mana kowanne azumi mutum ya masa niyya tashi wasu malami suka ce a niyya guda ɗaya idan mutum yayi ta cewa haƙiƙa an ce an ga watan Ramadan sai kai niyya yanzu kai niyyar azumtar watan Ramadan imma 29 imma 30 yadda ta kama wasu malami suka ce yayi wasu malami suka ce a labudda da cikin kowane yini ko na azumi ko kowane dare ana so mutum ya kwana da niyya almuhimmu dai mu gane cewa niyya wajibi ce niyya ibada ce ta mustaqilla domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'mal binniyat na biyu an yamsuka anil jami'il mufaddirat abubuwan da yake wajibi ga kowane musulmi namiji ko mace shine ya kame daga dukkan abin da zai bata mishi azumi duk wani abu na ciye-ciye ko na shaye-shaye ko da duk wani abu waɗanda zai bata ma mutum azumi tun daga fudowa alfijir as-sadiq ko kuma a ce alfijir na biyu har zuwa faduwar rana shine har rana ta fada kuma mutum yayi haka da niyyar ibada da niyyar bautar Allah subhanahu wataala da mutum kawai zai kame ya kici ya kisha ba tare da niyyar ibada ba kaga da shi da mai azumi ba su da bambanci domin sun yi ne suna da yunwa to amma shi wancan yana da lada wanda bai da lada saboda niyya shi wanda yayi niyyar da niyyar bautar ubangiji to kai ma dan waki ma ruwa kai kokari wannan ka kame daga ci da sha da dukkan wasu abubuwa da niyyar bautawa mahaliccinka bin umurnin mahaliccinka na wannan ibada ta azumi saboda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce innamal a'malu binniyat hadisi ne ingantacce da imam bukhari da muslim sun yi tabaki akan sa hakanan wajibi na uku shine mutun ya nisanci dukkan abubuwan da zai bata mishi azumi duk abubuwan da zasu bata maka azumi ko zasu karya maka azumi to wajibi ne musulmi ya nisance shi waɗannan abubuwa ko masu bata azumi ko masu karya azumi suna nan kamar nau'uka daban-daban misali gashi na farko mu doki aljima' bi ilaji zakar fil farj ma'ana abubuwan da suke karya azumi ko suke bata azumi direct shine mutum ya kusanci iyalinsa a yini na Ramadan ya sayar da iyalinsa to saboda haka wannan yana daga cikin manya-manyan abubuwan da suke karya azumi direct kuma abubuwa da zunubi bayan karya azumi kuma ga saban Allah subhanahu wataala domin duk mutumin da ya kusanci iyalinsa da ranar Ramadan akwai a cikin wani azumi na wajibi to na farko ga abubuwan da suke lazumta akan shi na farko alqada'u sai yayi rabuwa na biyu alkafara sai yayi kafara na uku at-tawbatu ila Allah ta'ala kuma sai ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala domin ba karamin zunubi bane ba mutum yayi wannan kasasbar mutum yayi wannan katobar kamar yadda yazo a cikin hadisin wani bawan Allah da ya kusanci iyalinsa a cikin watan Ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me yace mishi yace atiq raqabatan qala fa ma ajiduha qala fa sum shahrayn mutatabi'ayn qala fa la astati qala fa adim 60 miskina hadisi ne da imam bukhari da muslim sun ittifaki akan sa wannan bawa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi na farko ka yanta wuyaye ka yanta baiwa raqabatan mu'mina baiwa mu'mina qala fa ma ajidu ya rasulullah fa san ina zan samu baiwa mu'mina qala fa sum sharai da mutatabi'ani sai manzo Allah yace mishi to kai azumi wata biyu ashiri qala la astadi yace ya rasulullah ban na iya azumi wata biyu ashiri qala fa adim 60 miskina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to kaciyar da miskine 60 to wannan ita ce kafara da duk wanda ya karya azuminsa ta hanyar kusantar iyalinsa ramuwa to wannan azumin kenan ya zama 61 ga kafara imma ɗan ta baiwa imma azumin wata biyu imma ciyar da miskine saboda kuma haka abin suke ajiyar na biyu daga cikin abubuwan da suke bata azumi suke karya azumi shine inzalul mani bi ikhtiyari mutum ya fitar da mani da zabinsa ma'ana da yardarsa da sani da gangan ta hanyar sumbatar iyalinsa ne a'a ko ta hanyar rungumar iyalinsa ne a'a ko ta hanyar shafa ne a ko ta hanyar istimna'i ne ma duk inda mutun yayi saboda haka azumi ya kare ta tinda yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi yazo manzo Allah ce yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli saboda haka a cikin hadisi kudisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah yace bawa yana barin cin sa da shan sa da sha'awarsa min ajli saboda kenan saboda ubangijin da zaka yi wannan ibada to wajibi ne ka nisanci waɗannan abubuwa malume suka ce a idan mutun ya rungumi iyalin sa ko ya subbata iyalin sa ko ya shafi iyalin sa biduni inzali biluni inzali fala yayi wannan abun amma kuma sai bai yi inzali ba ma'ana sai mani bai fito ba to anan malume suka ce to bai karye wannan azumin shi bai karye ba a idan yayi in har wani abu ya fito na mani to saboda haka azumi ya karye a yayi rungubar yayi waɗannan amma ba abin da ya fito malume suka ce to anan azumin bai karye ba sai suka kafa hujja da hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuqabbilu wa huwa sa'im wa yubashir wa huwa sa'im walakinahu amlakakum liirbihi Aisha Allah ya kara mata yarda matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama uwar mu'minai tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sumbata iyalinsa yana azumi yana runguma iyalinsa yana azumi amma tace walakinahu amlakakum liirbihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi ku kame sha'awarsa kenan saboda haka idan mutun ya kwatamta ya fada to kaji ka kai ga halaka ka kai ga bata azuminka in kuma kai ba abin da ya faru to shikenan ka tsira kenan ina fata ɗan uwa mun fahimci waɗannan hukuncen guda biyu inda gangam ne direct sun karya azumi in mutun yayi wani abu ya fito azumi ya karye mani ya fito azumi ya karye in mutun yayi ba abin da ya fito malamai suka ce azumi bai karye ba wannan bangare to amma ai mutun yana iya yin mafarki ya fitar da mani ko da tunani da sauransu a barci saboda haka wannan shi kuma idan a barci ne mafarki ne a barci to saboda haka malamai suka ce azumin mutun bai karye ba saboda ba da gangan bane ba wani abu ne da yafi karfin sa ina fata an fahimci waɗannan hukunce-hukunce sai na uku al-aql wa shirb daga cikin abubuwan da suke bata azumi shine mutun ya ci wani abinci ko abin sha ta hanyar baki ko ta hanci mana ko irin abinci ne in dai ya shiga ta wannan bangare daga baki ya je ko daga hanci ya shiga to saboda haka azumi ya kare azumi ya bace sai an rama shi malamai suke cewa kamar yadda Allah ya ce wa kulu washrabu hatta tabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimu siyama ila al-layl ku ci ku sha har sai farin zari ya bayyana daga bakin zare haka kuma daga cikin yanki na al-fajr sannan ku cika azumin ku har zuwa dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi da yake malukai yace wa balik fil istinshaq illa an takuna sa'iman ka kai makura wajen kurkurar baki sai fa idan kana azumi in kana azumi to sama sama ake amma idan ba azumi a wajen kurkurar baki ana kai makura wajen kurkurawa kenan kaga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaddama ya kunni kadda wani abu yaje ya fice da ya fice to azumi ya lalace kenan shigar wani abu cin abinci ta hanyar baki ko ta hanci malamai suka ce wannan abu ya karya azumi ya bata ma mutum azuminsa na hudu daga cikin abubuwan da suke bata azumi malamai suka ce ma kana bi ma'anal akli aw shurb ma'ana duk abin da yake da ma'ana yake da fassara ta ci ko sha ma'ana yake dokan wannan hukunci na ci ko na sha to shi ma wannan abu yana karya azumi misali shine hukunatu dam fi sa'im ma'ana karawa mai azumi shine to wannan azumin sa ya karye la'anna dam yaghzil badan malamai suka ce domin shine ma'ana shine ai dama shine abincin jikin shine karfin ko kuma al-ibratul maghziya ma'ana allurar ruwa da ake fada kaga ita ma bangaren abinci ce dan jiya sai ka samu da lafiya ana kwance bai ci da tabaki amma ta hanyar wannan allurar shikenan shine ma'ana serum da an sa ma mutum serum ina azumi to azumi babu shi a kare to saboda haka amma sauran allurai waɗanda ba su ɗaukar ma'anar ci to wanda su ba su kare azumi kamar allurar zazzabi ba ta kare azumi saboda haka amma allura wacce ta serum ita tana kare azumi na biyar ikhraj dam min hijama a fitarwa mutum jini ta bangaren kaho shine hijama ba a yin hijama ana azumi ma'ana duk wanda yana azumi aka mishi kaho aka fida mishi jini to azumin sa ya kare duk wanda yake azumi aka mishi hijama to azumin sa ya kare ko kuma a'a mutum yana azumi ya je ya bada jini to azumin ka ya kare ba a bada jini ana azumi sai ka bari idan an sha ruwa sai ka je ka bada jini yana saboda haka ba a fitar da jini hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa afadaral hajimu wal mahjum da wanda yayi hijamar da wanda aka ma hijamar manzo Allah ce dukkan azumin sa ya baci ya kare saboda haka ba a ɗaukar jini ko ba a bada jini ana azumi ba a yin hijama ana azumi in kuma aka yi to azumi ya kare to saboda haka ana bin karamar wannan azumi ko ana bin karamar azumi amma dan fitar jini dan kankane dan kadan ala misali kamar irin na test da ake good fs a gudda a taba tsantsan kurama mutum wani abu jini ya fito dan a gwada akwai zazzabi ko babu malaria ko babu wanda bai karyawa ko haɓo idan mutum ya yi haɓo shi ma jini kadan wannan bai karyawa ko kuma a'a mutum ya ji ciwo ya yi tuntuɓe ya ji ciwo jini ya fito shi ma wanda bai karya azumi ko kuma an cire ma mutum haƙori kaga gurin yana ɗan jini shi ma wannan bai karya azumi in ji malamai duka baki ɗaya duka waɗannan abubuwa su ba su karya azumi a'a fitar jini mai yawa waɗannan kamar yadda nas ya zo yin hijama ko ba da jini to wannan sun karya azumi saboda haka sai a kiyaye masu ba da jini in ma zaka ba da jini to sai a bari sai in an sha ruwa na shidda daga cikin abubuwan da suke batawa mai azumi azuminsa shine at-taqayyu amdan mutum ya jayo amai da gangan mutum ya jayo amai da gangan idan mutum ya yo amai ya jayo ko ya kirkiro abin da ya sanya shi amai da gangan bai son wari sai ya je cikin shi na abin da ya san mai warin ne sai ya sa shi amai ko mutum ya sanya ya tsanya a bakinsa ya yi aman ma'ana mutum dai da kanshi ya sababa ma kansa wannan abu to yadda ma'ana ake cewa malamai suka ce wannan azumi na mutum ya karye namiji ko mace kuma sun kafa hujja da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da manzo Allah ce man zara'ahu alqai'u fa laysa alaihi qada'u wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da amai manzara ahlukai duk mutumin da amai ya rinjaye shi ma'ana ba shi ya kawo shi ba babu maki rashin lafiya zazzabi ne ko wani abu ya kawo mishi shi dai ba da sansa ba ba shi ya kirkiro babu falisa alaihi qada'u manzo Allah ce to wannan shi babu rabuwa wani abu ne ya sanya ka amai ba da gangan ba kai aman to azumin kai lana amma manzo Allah ce wa man istaqa'a amma mutumin da ya kirkiro aman da gangan ko ya sababa abinda aman ya zo to saboda haka falyaqti siyara ma azumi babu azumin sa siyara ma na bakwai daga cikin abubuwan da suke bata azumi suke karya azumi shine khurujud damil haid wan nifas fitar ko zuwan jinin haila ko nabiki da zarar mace tana azumi al'ada ya zo mata to azumi babu shi ya kare da zarar mace tana azumi dai biki jinin biki ya zo to wannan azumi babu shi shi ma dalili hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alaysat iza hadat lam tusalli wa lam tasum mana yadda yake kaida a musulunci idan mace jinin al'ada ya zo mata bata sallah bata azumi kamar yadda hadisin Aisha Allah kara mata yadda ta wada yace illa sai dai ita kuma sallah ba a rama ta amma azumi shi kuma za a rama shi saboda haka wajibi ne kowanne musulmi ya nisanci waɗannan abubuwan da suke bata mishi azumi sai fa abinda kawo ba makawa wannan ba naka bane ba duba ba kai ka kirkiro abu ba karfinka bane ba dubararka bane ba kamar yanzu jinin al'ada da jinin haila kaga ba su suka kama kansu ba na takwas na karshe da zamu tsaya kai saboda haka ma'ana dukkan abin da zai bata ma mutum azumi ma'ana da niyya mutum ya yi shi da niyya da gangan yana sane da abin in ya aikata wannan abin to azumin shi ya lalace domin su Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyat ma'ana niyyar mutum da niyya yayi abin da zai bata mishi azumi da gangami yayi abu to wannan azumin shi ya baci misali duk abubuwan da na bata azumi da suka zo ba tare da zabin ka ba eh tabbas an san waɗannan abubuwa ne na bata azumi amma sun zo maka ba tare da san ka ba ko yardar ka ba ko niyya ba ba tare da niyya ba to saboda ka wani abu bai bata maka amma idan mutum ya yi su da gangam yana sane yana tune bisa ga zabinsa ba mantuwa ba ba tilasta shi akai ba ba kuma bisa kan jahilci ba to saboda haka azumin shi ya baci in kuma ba da wannan ba to azumin shi bai baci ba misali hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutim sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya manta yana azumi sai ya ci abinci ko sha abin sha kaga mun tabbatar cin abinci a cikin azumi yana karya azumi ko shan abin sha a cikin azumi yana karya azumi to amma sai mutum a mantuwa kawai ya manta yana azumi kawai sai mutum ya zo dauki abinci yana ci ko ya dauki abin sha yana sha yana cikin sha ya tuna ko bayan ya gama sha ko bayan ya gama ci sai ya tuna to anan hukumcin sa tun da ba da gangan bane ba da niyya bane ba manzo Allah ce fal yutim sawmahu to ya cika azumin sa fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu don wannan Allah ne ya ciyar da shi ya ga dama ya ciyar da shi ya shayar da shi amma kun ga in da da gangan ne mutun ya ci fa babu azumi in ba da gangan ne in da da gangan ne mutun ya sha fa babu azumi amma akan mantuwa to azumin sa yana nan garas ba abin da ya shafe shi wannan wata falala ce a gun Allah subhanahu wataala to sai dai kuma anan mai azumi ya kula a wajen nan wajen arwala kurkurar baki da shaka ruwa to mutum ya kula ya yi sama sama a azumi ba a yi zurfafawa haka kuma yana daga cikin abubuwan da ana tsammanin suna karya azumi ba su karya azumi kamar haka sanya kwalli ga mai azumi bai karya mishi azumi ba ko kuma sanya maganin ciwon kunne
a dasa ma mutum maganin ciwon kunne a kunne bai karya azumi ko a dasa ma maganin ci a dasa maganin ciwon ido ga mai azumi a ido bai karya azumi ko kuma a sa ma mutum magani a cikin mutum ya ji ciwo ya je muku ya gwarje a sa mishi magani a cikin ciwo shi ma duka waɗannan abubuwa ba su karya azumi kuma koda mutum malamai suka ce koda mutum ya ji ɗanɗanan abin abu an sa maka maganin ciwon ido sai ka ji ɗanɗanan har ya kai ga makoshi malamai suka ce duk da haka bai karya azumi ko an sa maka a kunne ka ji abin ya kai ga ɗanɗanan suka ce duka waɗannan bai karya azumi waɗannan abubuwan da suka shiga ta ido ko ta kunne ba sa karya azumi haka kuma yawaita aswaki shi ma bai tasiri ga azumin mutum ka hema anan da azumi ana son mutum maza da mata kowa ya yawaita aswaki shari'a ne sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin lokuta ana son mai azumi ya dinga yawaita azumi aswaki a wajen ramadan ma ana so mutum ya yawaita aswaki to amma a cikin ramadan an fi so mutum ya yawaita aswaki da kyau sai dai mutum ya kiyaye manzo Allah ce kada mutum ya yi da danye haka kuma yana daga cikin abubuwan da diyawa wasu suna cewa kamar azumin mutum ya karye bai karye ba a shari'ance shi ne ana tsananin zafi mutum ya ɗau ruwa ya zuba a jikinsa ko ya jika tsumma ya ɗora a jikinsa don ya ji sanyi da sauransu ya dinga watsa ruwa ko ya dinga watsa ya jika gurin kwanciya ko ya jika rumfarsa ko kuma ya jika ƙasa ko kuma ya jika tufafinsa don duk mutum ya ji sanyi to wannan ba abin da yake karya azumin mutum yana nan ras kuma babu ma kokar hanci babu saboda haka ya halatta mai azumi ya jika jikinsa da sauransu insha Allah wannan su ne abubuwan da suke wajibi a kan mai azumi ya kula da su insha Allah anan ya kamata mu tsaya da fata mu karanta daidai Allah ta ramu cikin ladan abinda mu kuskure Allah ya biya mana bukatotin mu na alheri Allah ya biya mana su Allah nuna mana gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ce ba mu ikon gushe mata Allahumma ballighna ramadan Allahumma ballighna ramadan Allah kai mu ramadan kuma ya ba mu ikon ayyuka na kwarai kuma ya karba mana ayyukanmu ya sanya muna cikin bayinsa waɗanda za a gafartawa za a sanya a cikin wannan aljanna firdausi Allah subhanahu wataala ka kama mana mazan mu da mata gabake daya Allah ka jikan matattunmu Allah ka jikan matattunmu ka gafarta musu Allah subhanahu wataala marasa lafiya ka ba su lafiya وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله كده وبسيب درسي نقول ان شاء الله